Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, marhaban lalle. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin Nagari na Kowa. Amma da farko ga cikakkun labaran duniyar.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da hantsi. Ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Adadin waɗanda suka mutu yana ci gaba da ƙaruwa a kudu maso gabashin ƙasar Colombia sakamakon zaftarewar madatsar ruwa daga tafkuna uku a kudu maso gabashin ƙasar da ya ratsa garin Mocoa cikin daren ranar Juma'a, lokacin da mutane ke barci ya lalata gidaje da gine-gine ya kuma kashe kimanin mutane 250. Shugaban ƙasar Manuel Santos ya ziyarci garin da ke kusa da kan iyaka da Ecuador jiya Asabar, ya kuma ayyana dokar ta ɓaci.
No sabemos cuántas van a ser, seguimos buscando.
Yace za mu yi iyaka iyawa mu taimakawa iyalai, ba kawai mu taimakawa iyalan da suka rasa kaunatattunsu kadai ba, amma har da waɗanda suka rasa mahallansu. Ina cikin bakin ciki. Jami'an cibiyar aikin jin kai ta ƙasa da ƙasa Red Cross sun ce mutane 400 suka ji raunuka, akalla 220 kuma suka ɓace. Wani ba'amurke mawaki kuma mai rubuta waƙoƙi Bob Dylan ya karɓi lambar yabo ta Nobel a fannin adabi jiya Asabar a birnin Scotland, bisa ga rahotannin jami'an cibiyar ba da lambar yabo na Swedish Academy da kuma kafofin sadarwar ƙasar. Dylan ya karɓi lambar yabon da aka bashi a wani ƙaramin biki da aka yi a wani otel da ke kusa da inda ya yi waƙe-waƙe daga baya jiya Asabar. Kamar yadda Klaas Ottegren, babban mai cibiyar ba da lambar yabon, ya bayyana, ya yi wasan kaɗe-kaɗe jiya Asabar ɗin ba tare da ambaton lambar yabon da aka bashi ba. Zai kuma yi waƙe-waƙe karo na biyu yau Lahadi. Cibiyar ta ambaci fice da tarihi da Dylan ɗin ya yi a fannin waƙe-waƙe a Amurka a matsayin dalilin bashi lambar yabon ta shekara ta 2016. Shi ne kuma mai rubuta waƙoƙi na farko da aka taɓa ba lambar yabo ta Nobel. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akalla mutane 16 da suka hada da 'yan sanda 13 suka ji rauni a wata fashewa da ta auku jiya Asabar a harabar cibiyar horar da 'yan sanda da ke birnin Tanta, bisa ga cewar ministan harkokin cikin gida na ƙasar Misira. Ma'aikatar harkokin tsaro ta ce bom da aka dana a kan wani babur kusa da cibiyar ne sanadiyar fashewar. Banda jami'an 'yan sandan na kyar kuma ta jiwa farin kaya uku rauni. Kungiyar Lowa El Taura ko kuma The Revolution Brigade ta ɗauki alhakin harin da aka kai a wata sanarwa da ta fitar ta kafar sadarwa ta intanet. Gwamnatin ƙasar Misira tana ƙoƙarin daƙile ƙarin tashe-tashen hankali da mayaka a yankin da ake farkon 'yan sandan Misira da jami'an tsaro an kashe ɗaruruwan 'yan sanda da kuma sojoji. Ƙungiyar mayaka da dama da suka hada da Ansa Bet al-Maqdis da ta yi mubaya'a da ƙungiyar IS suke iko da 'yan kwazazzaban Sinai mai girma da ke kan iyaka da zirin Gaza da kuma Isra'ila da baya ƙarƙashin ikon Al-Qahira. Mayaka sun ƙara ƙarfi a yankin bayan da sojojin Misira suka hamɓare gwamnatin shugaban ƙasar ɗan kishin Islama Mohamed Morsi a shekara ta 2013. Tashar talabijin ta ƙasar Iraki ta ce an kashe babban mataimakin shugaban ƙasar IS Abubakar al-Baghdadi a wani hari da aka kai ta jirgin sama a lardin Al-Anbar kusa da kan iyakar Siriya. Rahoton da aka yayata jiya Asabar ya ce an kashe Ayad al-Jumaili wato da kwamandojin IS na lardi da dama a harin da mayakan saman ƙasar Iraki suka kai a yammacin ƙasar. Rahoton dai bai bayyana lokacin da aka kai harin ba, ba a kuma yi ƙarin haske a kai ba. Jami'an dakarun haɗin gwiwa da Amurka ke jagoranta ba su tabbatar da mutuwar masu tsatsauran ra'ayin ba jiya Asabar da yamma. Bisa ga sanarwar jami'an leken asirin rundunar sojin Iraki, rahoton ya bayyana Jumaili, wanda ake kuma kira Abu Yahya a matsayin ministan yaki na kungiyar IS. Jumaili, wanda ya aiki a matsayin jami'in leken asiri karkashin gwamnatin shugaba Saddam Hussein, ya shiga kungiyar mayakan Sunni ne bayan da Amurka ta mamaye Iraki a shekara ta 2013. Wani dan kuna bakin wake ya kai hari cikin mota ya kashe wani kwamandan lardin Afghanistan da waɗansu sojoji biyu jiya Asabar a lardin Khors da ke kudu maso gabashin ƙasar bisa ga cewar jami'ai da kuma mayaka. Kakakin gwamnati Mubarak Zardrin ya shaida wa murya Amurka cewa an faki da karin Afghanistan ne a harin da aka kai a lardin Mandu. Harin ya kuma yi wa ɗalibai shida rauni da wata makaranta da ke kusa.
Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama, ga Sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin Nagari na kowa.
Nagari na kowa. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan kuna hantsi lafiya. Kananan hukumomin Gwandu da Bunza a jihar Kebbi sun himmatu wajen haɓaka ilimi musamman na ɗiya mata. Wakiliyar sashen Hausa Maryamatu Muhammad, wacce ta yi tattaki domin ganin yadda harkokin ilimi suke tafiya a yankunan, ta fara ne da zanta da kantoman ƙaramar hukumar Gwandu Alhaji Shehu Bagudu Dalijan.
Game da sha'anin ilimin mata, mu gaba muke gare, saboda ba mata ɗaya ba, amma muhimmancin mata da muka kulawa da su game da sha'anin ilimi ba kaɗan na ba. Yara mata muna ƙoƙari mu ga an inganta karatunsu, an ɗauki nauyinsu da komi abin da ya shahi zuwan su makarantun ne, kuma ga mun tsaya sun kai makarantun ne aƙalla ta secondary school. Baya ga secondary, mun yi magana da ISCO shekaran jiya, ya biyo min can office mun ka zauna mun ka tattauna game da sha'anin ilimi. To gaskiya muna son mu ga wanda yara mata suke suna yawon tallace-tallace na abubuwan da basu kai basu kawo ba cikin mutane, to za mu yi kokari mu ga mun dauki nauyin wasunsu sun ci gaba da karatu, kamar waɗanda ka ƙari JS ya san basu samu dama su kauce zuwa senior secondary school ba. Da zinin lahi za mu kwa waɗannan abubuwan sun inganta. Baya ga wannan, ta wannan lahiya mutane da yawa suna kawo kokin cewa mata ba su samun kulawa ta ƙwarai a asibitoci. To bisa ga haka, da fara ba da misali a nan gidana, ina da yara waɗanda suka, akwai waɗanda a school of nursing, akwai waɗanda suka ƙari laboratory technicians, akwai waɗanda suka yi environmental, akwai kuma waɗanda insha Allah za su je su je su da HU. To in za ka fara abu, ya kamata ka fara da kanka. Bi iznillahi, ni yara na insha Allah mata waɗanda annan duk koyon aikin jinya shi nisa gaba ga iliminsu, kuma insha Allah suna nan suna yi. Baya ga haka, na yi magana da shugaban ma'aikatar lahiya na Gwandu local government, ya binciko mu na yaran da a can makarantun ne daban-daban na asibitoci, masu karatun asibitoci, don mu ɗauki nauyin tallafa musu da abin da za su rika kansu a makarantun ne. Kuma bisa ga wanga tsari, bisa gare muke insha Allah, muna za mu ci gaba dai koyaushe. Karatun boko ba abin yaso ana ba ga kowa. Duk wanda ya sani duk abin da aka auhani da shi, daidai da riga kasa boko ya kawo ta, don sai da an kai ilimi sannan an ka samu yi ne. Don haka uwaye maza da mata, musamman da masu ƙarfi da waɗanda ba su da ƙarfi, su tallafa ma yara musamman mata, don su hakokin cewa sun ta asibiti likitocinsu da sun ka iske don mazana, amma in ga mata sai su abengan su, sai su kula da su. Wani da yawa zaka iske ya ta asibiti da iyali ne, yana shakka basuwa saboda namiji na zai duba mai iyali. Amma bisa ga haka, insha Allah, muna kira ga su uwaye da wanda adda hali ya kama ma wanda bai da hali makwacci ne ya ba daya makwata ne ilimi kamar da ba daya ne ilimi in yayi haka Allah zai mai sa kaya ta kware
kazalika shugaban karamar hukumar likita Banza Alhaji Bello Mamuda shi ma yayi tsokaci a matsayin ilimi a yankin sa
shi wannan magana ilimi abu ne wanda ya san dole don me mutum baya da ilimi da shi da dabba duddai don haka duk irin gudunmuwar da hukumar ilimin primary da suke nema ga karamar hukuma munan karamar hukuma shirye muke mu ba da wannan gudunmuwa ta kowane hali kuma shirye lokacin gamman take ta bada shawarwari ga iyaye kowa da kowa ya hidda ɗansa zuwa makaranta abubuwa sun canza lokaci ya kawo da yake babu abin da kaiwa babu ilimi a cikinsa don haka ina kira da babban murya uwayen yaran su fitar da ƴaƴansu zuwa makaranta don duk abin da anka samu ga makaranta aka samu ne san duk abin da anka yi kure to daga barin harkar ilimi na don idan har kana da ilimi ka nemo shi ka same shi bakin gurgudo to duk inda za ka ko kuma duk inda ka shiga to da yadda Allah kana amfani da ilimin nan naka kaga kai abin da zai ciyar da jama'a ka gaba
to madalla ranka ya dade da shike wani gargadi zaka yi wa su uwaye masu hidda ƴan su makaranta ba su bar su su kammala makaranta
uwaye maza da mata masu hidda yaran su makaranta ko kuma masu hana musu zuwa makaranta wannan suna cutuwar su ne don mi idan yaro ba a bashi ilimi ba tun shina yaronsa yaushe za a bashi sannan kuma idan an samu irin waɗannan uwaye aka kawo muna to muna ma iyaka dauka su mu kai su ga hukumar ilimi ita hukumar ilimi ita ta san abin da ya kamata ta yi musu don haka ina kira gare su wansu da kurkutan su dinga sa yaran su makaranta ta fi gaban wasa dukkan abin da aka samu ana samu ne ta fuskar makaranta sannan in har suna wannan shin yaran nan nasu me za su ce ma Allah yaya suke wa Allah bauta in baka da ilimi baka iya wa Allah bauta belentana yanzu zaman duniyan nan ba shi wa sai da ilimi duk inda ka sa kanka don haka ina kira gare su duk wanda adda wannan shawa ko kuma yana da wannan kuduri ya rabu da wannan kuduri ya sa ɗiyansa makaranta komai wuya komai dadi yaro da zaran ka ba shi ilimi ka gama da shi
to ranka ya dade da shike akwai waɗansu yara mata da suke yawo tasha-tasha a matsayinka na kantoman mulkin Banza wanda irin mataki za ka ɗaukar musu
mata masu yawon Banza da yohi daga waga tasha zuwa waccan tasha na farko da ina roƙon Allah subhanahu wataala Allah shi mashi su kan hanya idan kuma abubuwa sun ka canjanza in har suna iyawa muna iya kiran sunan karamin hukuma mu aika su inda za su samu horo ta fuskan sana'o'i idan suka gama horon lokacin gama tana iya ba su tallahi don su je su zauna su sa abin nan da sun ka karanto su sa shi bisa ga hanya ta kware su rike kansu kuma su rike wasu sannan kuma daga ciki ma Allah zai taimaka musu su samu masu auren su kaga abubuwan da ake wa gudu irin abubuwa to Allah ya kawo da irin wannan da yadda Allah amma zaman su yawon Banzan nan to ba abin alheri na baka kasan mu baki daya daga karamar hukuma har zuwa jiya haka san mu baki daya Najeriya
ka gyara ya sani Maryam Ato Muhammad Muryan Amurka daga birnin Kebbi Najeriya
wata mai fafutukar ganin ci gaban ilimin diya mata wacce kuma sakatariyar kungiyar farar hula ce mai kula da muradu da haƙƙin mata Hajiya Amina Kazaure ta yaba da ci gaba da ake samu ta fuskar ilimin ɗiya mata. Hajiya Kazaure wacce ta bayyana haka tattaunawa da ta yi da wakilin sashen Hausa Iliya Kure ta ce duk da haka akwai buƙatar kada a yi ƙasa a gwiwa.
To gaskiya harkar ilimin yara mata a nan arewacin Najeriya yanzu ana ɗan samun ci gaba kaɗan domin mun san yanzu mutane da yawa suna fahimta amfanin ilimi kuma ana assasawa yadda yara ɗin za su je makaranta sai dai ba za a rasa matsaloli ba musamman na ci gaba abinda nake nufi na ci gaba shine za ka ga yarinya ta an sata a makaranta ta gama primary school, ta samu admission ta JSS, watakila daga JS3, daga nan matsala sai ta fara. Sai ya kasance ko iyayen ba su da halin da za su kai ta ci gaba, ko kuma a ga ta yi jikinta kaman yayi girma, al'adarmu na Hausa sai a ce ka iya kamata ta bar makarantar nan ta aje a yi mata aure, ko kuma dai a bata haka nan a gida, ana tunanin cewa kila tunda ta riga ta girma fitanta da take yi zai zamanto wani matsala. Amma dai a dunkule akwai ci gaba yanzu na sa yara mata a makaranta, tunda ko karkara ka je za ka ga yaran suna zuwa makaranta, sai dai kamar yadda na ce wannan matsala ta ci gaba din.
Idan muka dubi jiya muka dubi yau, ya za ki kwatanta tsakanin biyu?
Akwai ci gaba kwarai da gaske, domin kamar yadda na ce ko da can din baya din da farko ai ana sa yaran makaranta, daga baya in between abubuwa suka zo suka lalace, kamar yadda na ce matsaloli da aka dinga samu musamman na tarbiyya da kuma yan abubuwa da suka dinga shigowa, wasu yara sun fita sun ci wacce daga can sun haɗu da miyagun abokanai da sauransu. To wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da yasa iyaye musamman a ƙauye din suka dinga hana yaran su zuwa makaranta. Amma yanzu kowa ya gane muhimmancin ilimin nan, sannan kuma an gane cewa ƴaƴa matan nan idan suka zo suka yi karatu, su suka fi taimakawa gidajen iyayensu fiye da ƴaƴa maza ma. Domin yara maza da sun gama sun tafi secondary school, kowa ya kama gaban shi suna neman abin da za su yi ne. Amma ƴa mace matakar tana cikin gidan nan, tana ilimin nan, ta gama ta dan fara yin aikinta ko dan sana'arta, to zaki ga hankalinta ya karkata akan gidansu ta taimaka. Wasu ma in suka gama suka samu sana'a yi ko suka samu aikin yi, suke daukan kannansu suna biya musu kudin makaranta din. So generally yanzu kam akwai karuwa, akwai ci gaba akan harkan yara mata zuwa makaranta, duk da dai akwai bukatan a kara, amma dai alhamdulillah an dan sami kari da ci gaba akan yanda yake da, amma kuma za a iya karawa fiye da.
To idan muka dubi kudu muka dubi arewa, ya zaki kwatanta al'amarin?
To dama tun can mu tsakaninmu arewa da kudancin Najeriya, su tun can kudu dama sun fi ba muhimmanci ga yara mata a karatu. Zaki ga su yaran su maza ne, da yaro ya dan tada kawai sai a tura shi ya koyi sana'a, makanikanci ne ko wani abu dai haka makamanci haka, amma ƴan mata so ake tura makaranta. So mu kuma kin ganin akasin haka a nan da a arewa, sai dai a tura maza su je su yi karatu, saboda ana ganin aiki ne na wahala, yaro namiji shi ya kamata ya tsaya ya koya, shi ya kamata ya jure da wannan, ƴa mace kuma da ta taso kawai sai a ce a batta a gida a koya mata harkan kula da gida tunda aure za a yi mata. To amma yanzu din abubuwa suna canza, su kansu kudu yanzu sun fara gane muhimmancin karatun ɗa namiji, kamar yadda mu nan arewa muka gane karatun ƴaƴa mata din. Saboda haka yanzu akwai yunkuri sosai, kuma akwai ci gaba sosai na ganin cewa ƴaƴa mata a nan arewa sun samu suna yin karatu kamar yadda ƴaƴa maza a kudu suna yin karatu. Amma gaskiyar magana shi ne tun da farko su a kudu sun fi ba ƴaƴa mata muhimmancin akan karatu akan mu nan arewa.
To me zaki iya cewa ya zama to kaman dalilin wannan ci gaba da aka samu a wannan karatun ƴaƴa mata?
To akwai ci gaba, akwai wayewa, kuma ana ganin waɗanda suka samu suka yi karatun irin abubuwan da suke yi suna yanda suke kuma suna taimakama iyayensu, suna taimakama community fiye da a ce yanda mazan suke yi. To kuma suna ganin cewa dan ka kai yarka makaranta ai ba wai ta lalace kenan ba, tunda ga waɗanda suka shiga suka yi karatun kuma ba su lalace din ba, kuma sun zo sun yi aure sun zauna lafiya suna mazajensu biyayya kamar yadda ake bukata. Domin daman tunanin shi ne idan yarinya ta fita ta goge ta shiga aikin nasara, ta shiga karatun nasara, watakila ba za ta yi zaman aure ba ko ba za ta yi mamiji biyayya ba. To amma sai aka ga waɗanda suka je suka yi karatun, sun dawo sun yi auren kuma suna yi wa mazajensu biyayya daidai yanda ya kamata, sannan kuma suna taimakama iyayensu, suna taimakama sauran jama'a, suna taimakama al'umma baki daya. Saboda haka wannan yana daga cikin abubuwan da aka ga to ya kamata to ai a asasa mata din nan, domin idan aka ba mata abu ko mukami ko wani abu ne suna rike shi fiye da yanda ya kamata a ce maza din sun rike shi. So shi yasa wannan yana daga cikin abin da ya kara jin hankalin mutane da wayewa din da fadakar da kansu da ake yi kan cewa ilimi ba a iyakance shi aka cewa dan namiji bane kadai. So wannan yana daga cikin abubuwan da suka sa aka kara budewa ake barin yara mata din suna zuwa suna yin makaranta, musamman kuma da yake muna samu matsala a nan arewa musamman na harkar lafiya. Yaran mu idan ba su je sun yi karatun harkar lafiya ba kamar nurses da midwives, za a kawo mata za su haihu sai a ce ba za a yarda namiji ya ganta ba. To in ba a yarda namiji ya ganta ba, waye zanganta? Suna kallo a haka mata da yawa sai su mutu domin sun kisa yarda da namiji ya je ganta. To duk wa inda sun bari ƴaƴanmu mata sun yi karatun, kinga mace ce yar uwar mace za ta ganta su. Wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da yasa suka dinga barin cewa ya kamata mata ɗin su tafi su je su yi karatu, ko da ma karatun nasu ɗin ne sun san amfanin shi direct su bari su yi. Mace ɗin ta je za ta buɗe jikinta yarinya ce mace za ta yi mata allura ko za ta duba ta ko wani abajin wani abu, amma aka ce namiji ɗin nan ne akwai matsala. Su waɗannan suna daga cikin abubuwan da yasa aka ƙara assasa cewa yara mata ɗin su tafi makaranta.
Nanatawa cikin wannan shiri tun kamin ma zuwan rikicin Boko Haram yankin Arewa maso gabas yana baya ainihin wajen ilimin zamani. Rikicin na ƴan bindigar Boko Haram ya ƙara maida hannu agogo baya ainihin. Duk da haka kwamishinan ilimi na jihar Yobe Mamman Lamin, wanda yana daga cikin rukunin kwamishinonin ilimi daga Najeriya da suka zo nan Amurka bisa gayyatar hukumomi da ke nan Washington domin ganin dabarun tafiyar da harkokin ilimi, ya ce yanzu gwamnatin jihar ta tashi haikam wajen sake farfado da ilimi a yankin ganin matsaloli da ta fuskanta lokacin da ake ci gaba da rikicin wannan kungiya ta Boko Haram. Mamman Lamin ya bayyana ka ne a tattaunawa da Yusuf Aliyu Harande.
Alhamdulillah, musamman gwamnatin Yobe ta yi yunkuri na ta maida ayyukan ilimi na jihar Yobe kamar nada ko kuwa fiye da nada. Domin a yanzu haka muna kan gyaran makarantu domin mu ba da ingantaccen ilimi a jihar Yobe, muna ba gyare-gyaren laboratories namu da azuzuwanmu, kuma a yanzu haka muna kokarin mu ba kowane makaranta isassun kujeru da teburka na zama na yara da na malamai, kuma hatta muna gyara wurin kwanciyan yara dormitories kenan, kuma muna sa musu gadoje da katifofi, sannan kuma muna sawa malamai teburukan su domin muna gyara musu duka ofishinan su da kuma gidajen malamai gaba daya. Kuma insha Allah gwamna yayi alkawari zamu ba su furniture na gidajen nan gaba daya irin na zamani, yadda kowane malami shima zai ga kansa kamar na kowane ma'aikatan da yake jihar Yobe, ya samu gurin kwanciya saboda a bada ingantaccen ilimi wa yaran mu.
To a kai magana dangane da bada samar da guraren karatu azuzuwa da su ainihin kayan karatu wanda ya shafi littattafai da sauran abubuwa, mu duba wannan bangare shi kuma wanda irin hubbasa gwamnati take yi wajen ganin an kyautata ma malamai, saboda malamai idan ba su samu kyautatawa ba to babu yanda za ilimin nan ya samu ingantacce. To wani irin hubbasa kuke yi ganin cewar an kyautata musu?
Alhamdulillah, kamar yadda na fada, muna gyara musu gidajen su domin zamu samu su gadaje da kujeru har da ma air conditioner domin mu gyara musu mahallin su domin su ba yaran mu ingantacce ilimi. Haka za ba malamin da a yanzu haka a yau bai da zai ce bai samu albashinsa ba karshen kowane wata, domin duka malamai muna biyan su a lokacin da ya kamata. Kuma niyyarmu ne insha Allah nan ba da dadewa ba mu ba su abinda muke cewa inducement allowance, allowance wanda zai sa su tashi su tsaya lalle su ba yaran mu ilimi na gari. Domin kaga ka tura malami kauye, wani ma ya je ya zauna a kauyen nan yana gani kamar bai samu gurin rayuwa mai kyau ba, amma in ka sa musu dan allowance wanda zai sa su zauna a kauyukan nan, kaga malam yana kauye kace zaka bashi allowance ko na 20,000 ko 10,000 ko wani wata akan albashinsa, kaga zai sa ya zauna a nan kauyen ya karantar da yara kuma yara su samu ilimi.
To kana so ka ce kenan albashin da ake biyan malaman nan ana biyan su wadataccen albashi kenan?
Sai kowane wata insha Allah ayobe.
Sannan duk wani abu da ya shafi kyautatawa ma malamai, wani allowance wanda ake ba ma malamai a matsayin su na masu rike da ragamar duk wani abu da ya shafi rayuwar dan adam a wannan jiha, ana kyautata musu fiye da duk wani ma'aikaci kenan?
Sosai, domin a yanzu haka ba malami makarantar da zai ce maka bai samu albashinsa a kan kare kamar kowane ma'aikatan jihar Yobe. Kowane malami in an biya salary karshen kowane wata shi ma yana samun salarinsa, kuma insha Allah za mu ci gaba da haka.
To kai maganar salary, ina maganar su kuma allowance
duka da salary da allowance duk kowane karshen wata ana biya a Yobe.
To a mu duba wani irin kuma tsari kuke da shi wanda ya shafi ainihin horas da malamai da ba su duwa'insu wanda ake kira a turance training da retraining na malamai, wani irin tsari kuke da shi?
A yanzu haka muna ba malamanmu training musamman malamai da suke primary da junior secondary, wato basic education kenan. Kowane shekara muna ba su training din nan domin mu kyautata ilminsu, domin su ba yaran mu ingantaccen karatu, domin in ba mu yi training din su ba za su samu korewar da ya kamata su koyarwa yaran mu ba. Kuma muna so kowane malami ya zama yana da ilmin nagari na zamani, wato current training da ake so kenan, wanda kowannen su zai je ya ba yaran mu ilimi.
To akan samu insu malamai waɗanda ba su da wannan ƙwarewar da kake magana, wanda ƙarancin malami ana so ya samu ƙarancin ilimi wanda ya kai matakin NCE. To akan samu insu ba su da wannan ƙwarewar?
Duka malamin da bai samu kwarewa na NCE ba.
Masaro da wannan Allah ya kawo ƙarshen shirin nagari na kowa a makon nan, sai kuma makon gaba da yaddasta za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da kuma Cibahiro Dodo ne wanda ya daidaita sautin shirin, a nan ni Sahabu Imam Aliyu zan dakata in yi sallama da ku sai makon gobe.
Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin, ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC, ke muku fatan alheri, a huta lafiya.